sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Yau Asabar 16 ga watan Satumba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Yayin da ake ci gaba da ayyukan ceto a wasu biranen kasar Libya da ambaliyar ruwa ta daidaita, hukumomin lafiya na kasa da kasa sun fitar da wani bayani je jama'a kan gaggawar da ake yi wajen binne matattu saboda tsoron bullar bala'o'i biyo bayan mummunar ambaliyar nan ta ranar Lahadi. Hukumar lafiya ta duniya WHO da hukumar Red Cross da Red Crescent sun yi gargadi kan camfin da ake yi cewa gawarwaki na janyo wasu illoli ga lafiyar jama'a. Akasari, yayin da ake fama da rashi mai tsanani na rayuka, sanadiyar bala'i ko tashin hankali, akan shiga tsoro mara tushe da kuma rashin fahimta game da matattu. A cewar hukumomin lafiya din a wani bayani, suka kara da cewa kusan dai babu wani hadari tattare da gawarwakin mutanen da suka mutu sanadiyar raunuka da suka ji biyo bayan hatsari ko kuma tashin hankali. Shugaban yankin Galma Dugna Somalia ya tsallake rijiya da baya, amma wasu 'yan majalisar dokokin tarayya biyu sun samu raunuka bayan da wata mota shaƙe da bama-bamai ta tarwatse a wani ƙauye da ke yankin tsakiyar Somalia je jama'a, a cewar shaidu da kuma jami'ai. Kungiyar mayaka ta Al-Shabab ta ce ita ce ta kai wannan hari na kunar bakin wake, wanda ga alama an auna shi ne kan shugaban yankin Ahmad Abdi Kariye, wanda ake kuma kira Orgor. Jami'an yankin sun isa Lasgamai ne, wani ƙauye da ke yankin Muduk, lokacin da harin ya auku, abinda kwamandan sojin yankin Galmuduk Janar Muhammad Nur Ali ya gaya ma muryar Amurka kenan. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da ministar harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock sun tattauna jiya Juma'a a birnin Washington DC, kuma dukkan su biyun sun jaddada goyon baya mai dorewa da suke baiwa kasar Ukraine a yayin da take yaki da Rasha. Da yake bayani ga manema labarai bayan tattaunawar tasu, Blinken ya ce Jamus da Amurka da ma wasu gwamnan kasashe a fadin duniya sun himmantu ga samar da tallafin soji, tattalin arziki da kuma na jin kai ga Ukraine. Ya ce sun kuma tattauna ba ma kawai kan yadda Ukraine za ta iya dorewa ba, har ma da batun ci gabanta duk da mamaye ta da Rasha ta yi. Baerbock ta tabbatar da hurucin na Blinken, tana mai cewa goyon bayan da suke baiwa Ukraine ya ma zarce zancen samar da kayan yaki, ya hada da batutuwan jin kai da gyaran madafun ci gaba. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da shugabannin kasashen kudancin duniya ke fargabar yuwar batun yakin Ukraine ya sake mamaye tattaunawar babban zauren majalisar ɗinkin duniya, har amince da batun kalubalen da ake fuskanta wajen ciyar da yankunan gaba, shugaban Amurka Joe Biden zai yi amfani da jawabinsa na ranar Talata a birnin New York wajen jaddada cewa babu yadda duniya za ta iya magance ɗayan tabar ɗayan. Goyon bayan Ukraine da kuma maida hankali kan matsalolin da ke damun kasashen kudancin duniya kamar talauci, tsadar rayuwa, basuka da dai sauransu, muradu biyu ne da ke da alaka, abinda mai bayar da shawara kan harkokin tsaron Amurka na ƙasa Jack Sullivan ya gaya ma muryar Amurka kenan jiya Juma'a. China za ta tura mataimakin shugaban ƙasa Han Zheng zuwa mashahurin taron nan na shekara-shekara na babban zauren majalisar ɗinkin duniya, wanda hakan ke nufin jami'in diplomasiyya mafi girma a ƙasar Wang Yi ba zai je ba. Ranar Litini za a fara taron shugabannin duniya ɗin na wannan shekarar, wanda suka yi a birnin New York na Amurka, inda za a fara da batun ɗorewar abubuwan da aka cimma.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da kasancewa da ku a cikin wannan shirin na abari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
to baba da fatan an soma karshen mako lafiya
gaskiya lafiya kala wallahi ya gurin daku
to alhamdulillah ya kuma hasali da ake ka san wasu manyan bala'o'i sun shafi nahiyar mu ta
Afrika haka yake
ga girgizar kasa a Morocco ga kuma ambaliyar ruwa a Libya
wallahi gaskiya ne wannan abubuwa da suka faru ba abinda za a ce sai dai a ce alhamdulillah kuma wadanda abin ya rutsa da su Allah ya ji kan musulmi Allah sa sun huta kuma Allah kiyaye faruwa haka nan gaba
to amin sun amin baba naga kaman kai ma kana rike da wata ta'aziyya kuma
eh haka yake ina da gaisuwar ta'aziyya da zan mika zuwa ga iyalan gidan Dikko a Yalwa kuma si na rasuwar Muhammad Kamil Mamman Dikko wanda aka fi sani da man past man wanda Allah ya masa cikawa a makon jiya da kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Madugo Hassan Ango a birnin Kumasi na rasuwar Hajji Amami matar marigayi Alhaji Bature mai dama wanda ita ma Allah ya yi rasuwa a wannan mako to Allah ya ji kansu da rahama baki daya da sauran magabatan musulmi ya kyautata karshen rayuwar mu
to amin summa amin baba wannan makon kamar yadda muka al'adanta akwai dimbin jama'a masu sauraron mu wadanda suka aika mana sakonni wadanda muka sha karantawa a cikin shirye-shiryen mu musamman shirin mu na rana akan haka zamu gabatar da gaisuwa ta musamman zuwa ga wadannan mutanen da suka hada da Salihu Isa Fana karamar hukumar mulkin Dandi a Kamba jihar Kebbi sai Baffa Haruna Bajo gagar kuma kungiyar muryar talaka sai kuma Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a da wato Umar Forever Gashuwa da kuma matarsa Usaina sai Sani Gulle Kamfala Malam Madori a jihar Jigawa ga sakon fata alkhairi daga tashar Hausa na muryar Amurka zuwa ga Sanusi Madatai da Magarab da Isuhu Makeri Madatai da Iliyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Hadadi Mai Kwamfuta Mai Yama sai kuma wani sakon na gaisuwa zuwa ga Sani Muhammad Cindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi da Haya Danno Azare da Lamairu Umar Makera da Dauda Ali Madaci da tare da Machu Direban Keke Lago da wato a jihar Bauchi sai kuma Murtala Ibrahim Zangon Daura da Nazifi Ibrahim Rugar Malam Shagari da Abdullahi Hussein Dukku sai kuma Faruku Mahe Karo ga Sakkwato da Sani Mai Langilange Yalwa Yawuri ga gaisuwar tashi Hausa zuwa ga Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaurin Difa a Jamhuriyar Niger da Abubakar Yahaya Lakwaja da Balana Yashi Lakwaja a jihar Kogi da kuma Isu Gurgu Mai Magani Sabon Layi Birnin Gwari sai Yakubu Makeri tashar Keji da kuma Nuhu Mai Wanki da Guga tashar Keji sannan sai Muhammad Ahmad Usman Tungar Makeri da kuma Babawo Mai Takin Zamani Toro da Aminu Adamu Malam Madori da Umar Babayo Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Sule Tankarkar a jihar Jigawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Mamman Sani Daudu Dauda da kuma Sani Madatai da Badmasi Dan Mummuge a jihar da Magaram a Jamhuriyar Niger da fatan dukkan su za su yi karshen mako lafiya baba
to martala sai kuma wannan gaisuwar zuwa ga mata zalla kamar su matan Babawo Mai Taki Toro da kuma matan malam Mai Zanin Hula da matan Yusuf Mai Leda Gululo sai kuma matan Murtala Faruku Sanyinna labar ka ta fito
sai na godiya tana godiya
sai kuma matan Sale Muhammad Isa Bajoga da Dr. Sa'idu Sani Bajugo da matan Alhaji Adamu Sarkin Sangaru sai kuma matan Alhaji Yahaya Wakilin Sangaru Bajoga da matan Aliko Auta Kafinta da matan Malami Kura da Ayuba Gari Sarkin Noma da kuma ke kadai gayya Hajiya Gomma ta baba ya kuma ke wata ko ba ni da fada ba haka abun ke
ni dai ga kanka ne
yawa haka yake rubuta
waje
yawa to sai kuma zinariyar BOA Aunty Grace Audu
na'am
da kuma matan Muhammad Lura Arkene da kuma matan Oga Karumi da Maturu da matan Babaji Dadiya Udubo da tsohuwar Zuma na VOA Halima Jimarau da matan Ibrahim Alfa Ahmed da kuma matan Yawale Sani Takai da matan Haruna Buda Enkaibo da Dr. Usaini Mai Maganin Cutar Hanta Zindiwa da dukkan matan garin Tarbasuwa da Bajo gabaki daya sako daga Hajiya Asabe Alhaji Haruna Bibi Waitar Masuwa tare da Hajiya Amina Alhaji Sulaiman Yashi Bajoga
sai baba wato na dago in ji shin wake wannan gaisuwar dai in ji shin waye zai gaida mata ta gaida mata
ka ga hajiyoyi ne
ai shi to kaga inda ba hajiya bace inda alhaji ne tura akwai ai
me yasa zai ga mata ta dago to a karshe sai kuma wannan gaisuwar da ta fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Nigeria yace gaisuwa bari huce zuwa ga Ahmed Afansi Bajoga da Sa'idu Abdullahi da Maturu da Mudassir Sani Birnin Kebbi da Alhaji Hassan Mai Waya Kangiwa da Bashir Dan Inna Kadisau da Yusuf Bazuwa Mai Leda Gululo sai kuma Abubakar Kawo Girgir da Zakariya Musa Girgir da Audu Nayalwa Mai Abokan Rani Sambauna da tukur harkari jau da isu ndila faki da gali surajo faki da umar baban yaya sabon gida da comrade hasan hamza sinitan karkar da shugaba laraba diba mai abinci potescom da shugaba laraba mai fura potescom to da fatan sun tashi lafiya
to baba ka san kamar da kullum muke fada a cikin wannan shirin wai komai kirkin ka
ba za ka ga
da kowa da kowa ba
haka
saboda haka sai ai hakuri anan zamu dan takaita ga shige shin nan to baba ka san yau ba dariya zamu yi da yawa ba
to
sai saboda kaga anki ba ta nan sannan kuma dai kaga dai kamar mun ka faɗa da muna alhini a nahiyar Afirka saboda kai yau ba dariya zamu ba labarin dariya zamu wato labari ne zamu bayar mai ba al'ajabi wanda kusan za a ce yanzu shi yake busa tambari a nan Amurka kuma kusa da wannan gida na gida Radon Murya Amurka wannan abin ya faru
haka yake
wato wani dan kasar Brazil ne da ake kira Danilo Cavalcanti
Cavalcanti
ai to kasa ayyar da sunayen fice ai da ba haka wani
Allah sarki na'am
to shi wannan Cavalcanti din nan yake zaune a Amurka inda ya aikata laifin kashe matarsa ya caka mata wuka kusan su goma sha wani abu
subhanallah
kuma a gaban ƴaƴanta ya kashe ta
wannan yayi rashin imani
a gaskiya yayi to an ce ya kashe ta ne saboda akwai wani kisan kai da aka yi a kasar shi ta Brazil kuma wanda yana da hannu a ciki ya gudu ana neman shi a can
kuma zai yi kashe
a nan to ana neman shi to shine wai ya ga alamar za ta tona masa asiri to shi ne sai ya kashe ta to dai kashi ta sai aka kama shi da kama shi sai aka yi mishi kasan nan ba a hukuncin kisa na a harbe ka ko a rataye sai dai a baka daurin rai da rai to sai aka ba shi daurin rai da rai a nan Pennsylvania ba ta nisa
da
Washington DC so a nan Pennsylvania aka ba shi wannan hukuncin tun shekara ta a watan Agustan ma da ya gabata wannan sai aka kai shi gidan yari to wai kai mutumin nan daga watan Agusta zuwa yanzu wai kawai sai mutumin nan sai ya tsere daga gidan yari ba
irin tsaron da ke gidan yarin America
sannan ba inda ya fasa ba abin da ya yi haura waye ya fita
ikon Allah
shi sama maganar da muke da kai ka san a shekaran ranar Laraban nan aka kama shi so yanzu har an kori wanda yake aiki akan wannan benin da ke kula da tsaron gidan yarin yanzu an kori wanda yake kula wanda a shugaban abin saboda sakacin da ake ganin ya aka yi sakaci har ya hita da na'urori da menene ba dauke wuta ake ba anan
haka kaji masu aiki da cikawa
to kaji baba to kuma babu abin da zai baka mamaki shine yadda ma akai aka kama shi bayan ya tsere kwana 14 chip sati biyu suka kama shi so kaga wannan ya nuna irin wato irin bugun kirjin da kasar Amurka ke yi na cewa in dai mutun ya aikata laifi ko kuma labarin da ake ba mu a can kasashen mu cewa in dai ka aikata laifi a America to in ka shiga cikin koko in cikin koko ka shiga
za a tura
ba su lokaci sai sun gano ka
haka
to wannan bayan ya tafi yaji ya fara shiga gidajen wasu mutane yana sace abinci yana ci ya shiga wani wuri sai ya sace mota ya sace bindiga to bai ware ina ga ya shiga mota sai ya aje ta ko ya gari ana neman shi an fara kamar gano shi sai ya aje mota sai ya shiga cikin daji cikin itatuwa kawai sai ya kama rafi yana tafiya yana tafiya yana tafiya karshe dai in takaita muka labari kada Julie ta fara daga mana
haka
wato jirgin sama aka yi amfani da shi na hukumar kula da ko kuma hukumar hana sha da safarar miyagun kwayoyi kaga misali irin kasashen mu can kamar irin Najeriya ba takwar NBLA ba kenan to ita jirgin samanta yake da na'ura wadda take iya gano zafin jikin dan adam
kamar dai wanda akan sama mutum hamata
yawa kaga irin wanda ake sa a asibiti sai a dauki zafin ka ko wani abu to wai wannan ita wannan na'urar daukar hoton abinda ta hango nashi zafin jikinsa ta hango ya nuna ifa kuma cikin ciyayi da itatuwa kurmin daji ba ta iya ganin shi abinda kawai ta gano
amma jirgin sama ta iya ya gano
amma cikin karkashin waɗannan ciyayin da itatuwa da duhun bishiya din ya gano cewa wai ga akwai rayuwa shi wanda ake nema to kuma abinda ya kai su ma ga shi jirgin ya yada wannan wurin akwai inda aka ga bayan da ya abin nan sai ya gudu ya shiga cikin wannan sai suka ga takalmi ka san nan wato da sawun tayar mota
haka
da na keke daga kafan kama takalma dan za iya kama ka duk inda ka shiga da an ga sawun ta yanzu kai baba yanzu motar nan taka da kake da ita yanzu
haka
yanzu duk inda haka tayan sai yanzu ana iya gane cewa taka ce ba tawo bace
iko Allah
kaga wani abu kuma to sai daga nan suka je suka shiga da suka shiga kuma sai suka kasa gano bayan jirgin ya gano inda yake sai aka yi deploying wasu special abin nan wasu zaratan dakaru ne sai aka tura su da suka je kasa kuma sai suka kasa gano takamamme ina
inda yake
nan inda jirgin yake nuna musu kuma suka ga basu ga wani abu a wurin ba ai sai kawai bayan sai ya tashi kari
irin kuratan
karnukan nan ai shi kuwa karnan in ga maka sai kawai sai ya shinshino shi sai ya je kawai sai ya kito shi ai yanzu haka ai da raunin karin ma aka kama shi so yanzu an kama shi wato babu abin da zai baka mamaki wato su kansu suna mamaki suna kamar to ba a cewa jinjina don ba a jinjinawa mai laifi
haka
amma dai wato yadda ma suke kiransa
yadda ya ba su ya kwana 14
ba su ya kwana 14
wato
mamaki a America mamaki suke yi a ce kudurin shi ya fice ka gane ya koma kasar su ya buya su kuma suka ce lalle ba zai kai
labari ba
sai suka kame shi
to wannan karin za a kara mai girma ne ko menene na san dai galibi kurata ne kurci ne
to za a kara in dai ba kara mai girma da albashi ba za a kara mai yawan abincin da ake bayi
ko kasusuwa
da ake bayi wallahi baba su sai zaman kamar nake cewa wato sun dauke shi kamar wani ban cewa gwarzo amma dai wani wanda ya ba su mamaki ta yadda zaka ga jami'an tsaro hoto suke daukar shi in fact su waɗannan rundunan ma gaba ɗaya sai da suka tattaru gaba ɗaya da kasan misali in shugaban kasa ya je wata ma'aikata ko ya je wani gari ko ya je wata jiha
haka
za a taru da gwamnati da duk mukarrabai ne sai ina irin hoton da ake yi
kowa na son ya shiga hoto da
wallahi da farko sai da suka kama dauka ɗaya bayan ɗaya haka kowa ya zo ya dauka da shi amma daga bisani sai suka zo gaba ɗaya ya tsaya a tsaya kamar shi ne shugaban kasa saboda yadda ya basu wahala sannan ya shiga kundin tarihinsu to kaga irin yadda dai duk yadda mutumin nan ya canja kama ya yi aski ya cire abinda a kowasu gashin
ya ke cire ya banda kama yadda
ya canja kaya da cikin wanda ya sata cikin gidajen mutane amma ina aiki kai labari ba kwana 14 sai da suka nemo shi nace to ina ga a ce tsarin kasashen mu yana aiki irin wannan
to da ni ma abin da zan tambaye ka kenan ya ka gani a kasar mu a Najeriya ko a Gada ko wasu kasashen mu
ai kaga ba za mu komai yin labari mu ce wasu yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba kaga duk labaran mu ba za su komai wannan haka nan ba
gaskiya
ka gani amma ba yiwu a ce mutane su zo su kashe ɗaruwa kuma ba mutum ɗaya ba gungun mutane kuma a ce yanzu bamu da irin
ko ba wani abin kirki suka hawo babura
ko ba kuma cikin bisa babura kuma a fili ba ko shi da yake motsin sa ma kamar yadda gaya maka da cikin dabara yake yi saboda ya lulluɗe kansa da wani abin da ya sari da hakin da ciyayin da ke wurin sannan ba wata na'ura da za ta iya hango shi sai dai ta hango wani abu na shi kamar yadda shi wannan jirgin
sama aka gano zafin jikinsa
aka ko gano dimin jikin
nan jikinsa haka
nan suka gano shi suka yi wub da shi yanzu haka magana da muke da kai a ranar Alhamis din nan an komar da shi a can hidikotar 'yan sanda ta Pennsylvania inda za a ci gaba da abin nan don inda ma fa aka abin nan din nan ne fa nan Balabuku nan
Virginia
nan kusa da mu don nan ne aka yi wannan dagar
ikon Allah
to kaga baba sai dai mu ce Allah ya nuna mana lokacin da
mu ba da zamu kai gurin amin sun ba amin
a ce yanzu jirgin NDLEA yanzu na Nigeria ko kuma hukumar sha da safarar miyagun kwayoyi ta Ghana a ce yana da na'urar da in ka shiga tsakiyar teku yana iya gane cewa akwai dan adam ciki ko kuma in ka rike
wata kwaya ko wani zafin jikin ban faɗi sun da ba
to baba na ga Juli tana daga mana hannu da haka anan zamu dasa aya sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu za a ji mu da wani abun shirin yanzu kan a madadin
baba Yakubu Makeri
Murtala Faruk sanyin na ke muna fata alheri da kuma gamawa lahiya ma assalam
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafin mu na internet boahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya